Hausa na muryar Amurka yake magana a wannan la'asariyar Laraba. Jama'a gafarce ne la'asariyar na ran Juma'a 22 ga watan Satumba shekarar 2017. Akan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya samun mutaccen shayar VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba Yakubu Makeri ne tare da Grace Alheri Abdu za mu gabatar muku da shirinmu da wannan lokacin. Kafin ku je rahotanninmu ga kanun labarai.
To Baba, Koriya ta Arewa ta bayyana cewa mai yiwuwa ne nan ba da dadewa ba ta yi wani gwajin makamin nukiliya a tekun Pacific. 'Yan sandan kasar Thailand sun ce wani bom da ya tarwatse a gefen hanya a yankin kudancin kasar ya yi sanadin kashe sojoji hudu. Kana jami'an sufuri a birnin London sun ce ba za su sabunta lasisin kamfanin taxi na Uber ba.
To ko bayan mun gama jin labaran, za ku ji wato matakin da gwamnatin Najeriya za ta dauka akan masu kalaman tunzurawa a cikin jama'a.
To ire-iren su ka san tun da dadewa shi mukaddashin shugaban kasa ya fada cewa duk waɗanda suke irin waɗannan abubuwa za a zo a maida su kamar ɗan kungiyar ko Boko Haram irin su
masu da kayan baya ko kayan baya.
Muna kuma da hira da Malam Hafizu Ibrahim na ofishin mataimakin shugaban Najeriya da Jummai Ali ta yi da shi akan tattalin arziki da kuma yawan yajin aiki a Najeriya. Bayan haka Mahmud Lalo zai shigo da shirinsa na duniyar Amurka, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Koriya ta Arewa ta bayyana cewa mai yiwuwa ne nan ba da dadewa ba ta yi wani gwajin makamin nukiliya a tekun Pacific bayan da shugaban kasar Kim Jong-un ya gargadi da cewa zai mai da martani kan barazanar shugaban Amurka da kuma sabbin takunkumin da aka kakabawa kasar da takala. Bisa ga kamfanin dillancin labaran Yonhap, ministan harkokin kasashen ƙetare Ri Yong-ho ya shaida wa manema labarai cewa gwajin makamin mai da martani ne da kasarsa za ta yi sabili da barazanar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jawabinsa ga taron kolin Majalisar Ɗinkin Duniya farkon makon nan da cewa za a yi raga-raga da gwamnatin Koriya ta Arewa. Kalaman ministan harkokin kasashen ƙetaren da ya yi a wata hira yayin wani taro a Majalisar Ɗinkin Duniya ya zo ne 'yan sa'o'i bayan da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce Trump zai yaba wa aya zaki sabili da barazanar da yake yi. Ri Yong-ho ya ce mai yiwuwa ne kasarsa ta mai da martani ta wajen gwada wani makamin nukiliya mai ƙarfi a tekun Pacific. Tilas ne irin wannan gwajin ya kuma bi ta kan ƙasar Japan. Pyongyang ta yi gwajin makamin nukiliyan ta na shida kuma mafi girma a farkon wannan watan, amma tana gwajin duka makamanta na nukiliya a wata cibiya ta ƙarƙashin ƙasa. 'Yan sandan kasar Thailand sun ce wani bom da ya tarwatse a gefen hanya a yankin kudancin kasar da ake fama da tashin hankali ya kashe sojoji hudu. Hukumomi sun ce waɗansu sojoji da kuma farin kaya sun ji rauni a fashewar da ta auku yau Juma'a a lardin Patani. Lardin da ke kan iyaka da galibi musulmi ne yana fama da tashin hankali bayan da mayaka kabilar Malays suke yakar gwamnatin Thailand da mabiya addinin Buddha suka furin jaye a yunkurin neman ƙarin ikon cin gashin kai. Nan da nan dai babu wata ƙungiya ko kuma wani gungu da ya ɗauki alhakin wannan fashewar. Jami'an sufuri a birnin London sun ce ba za su sabunta lasisin kamfanin taxi na Uber a birnin ba sabili da matsalar tabbacin kare lafiyar fasinja. Cibiyar kula da harkokin sufuri ta birnin London TFL ta faɗa a wata sanarwa yau Juma'a cewa kamfanin Uber a London bai cancanci gudanar da harkoki a birnin ba. Cibiyar ta ce take-taken kamfanin Uber da kuma yadda yake gudanar da ayyukansa yana da rauni a fannoni da dama da ke barazana ga lafiyar fasinja da kuma harkokin tsaro. Daga cikin batutuwa da cibiyar ta TFL ta ambata, akwai batun aikata miyagun laifuka da kuma amfani da fasahar zamani wajen hana hukumomi sa ido a manhajar. Kamfanin Uber ya ce shawarar da birnin London ta yanke na hana amfani da manhajar manuniya ce cewa birnin baya sha'awar hulɗa da kamfanoni da ke amfani da fasahar zamani. Kamfanin ya kuma ce zai kalubalanci wannan hukunci. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Guguwar Maria ta ci gaba da kadawa yau Juma'a da safe da karfin gudun kilomita 205 a sa'a guda. Kudu maso gabashin Bahamas ma zai fuskanci guguwar da ta tafka ruwa a Puerto Rico a jamhuriyar da kuma jamhuriyar Dominican. Yanzu haka dai guguwar da ke da karfin maki 3 ta kada a Puerto Rico ne da karfin maki 4 ranar Laraba, ta kuma sanya ambaliyar ruwa a wurare da dama. Ko da yake bata iya banna bata iya banna ainun ba, duk da haka an shafi wurare da dama a Dominican Republic. Wannan ce guguwa mafi karfi da aka fuskanta a yankin na Puerto Rico da ke karkashin Amurka cikin kusan shekaru 90. Gwamnan yankin Ricardo Rosello ya ce akwai buƙatar agajin gaggawa a yankin. Kawo yanzu dai ba iya tantance banna da guguwa ta yi ba, kasancewa har yanzu ba iya shiga yankin. Sai dai akwai rahotanni da ke nuni da cewa ana fama da ambaliyar ruwa da kuma gocewar tabo. Daga ƙarshe za a samar wa masu jinyar cutar kanjamau maganin cutar mai arha tare da tallafin kuɗi daga gidauniyar Bill Gates. Cibiyar yaƙi da cutar kanjamau ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da haka a jiya Alhamis da cewa gidauniyar Bill Gates ta ba da tabbacin ɗaukar nauyin sarrafa wani adadin maganin, yayin da kamfanonin sarrafa magunguna kuma suka amince su ƙayyade kuɗin maganin zuwa dala 75 kan kowanne majinyaci a shekara.
What we are talking about today with this life-changing announcement is about the quality of medicine, but is about equity, is about...
Yace, abinda muke magana a kai yau da wannan sanarwar batun ceton rayuka ne, kuma game da ingancin magani, da batun adalci, da batun mutunci, da kuma batun samun magani a matsayin ƴancin bil'adama. Ƙungiyoyi za su iya samun wannan magani su saya shekara mai zuwa. Ana kuma kiyasin cewa wannan hada hannun da aka yi zai rage kudin jinya da sama da dala miliyan 2000 cikin shekara 6.
To majalla labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yayin da yake halartar taron Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York, ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali ya zanta da abokin aikin mu Sarfilu Hashim Gumal akan sha'anin tsaron Najeriya, inda ya fara tambayarsa matakan da suke dauka akan masu kalaman tunzura al'umma.
To irin waɗannan abubuwa dukkan su suna da yawa a lokacin siyasa, ba su dai bane akwai waɗanda suke ta fama irin waɗannan abubuwa, amma irin waɗannan da ake faɗa din cewa masu kamar kalamu na kin jama'a, hate speech,
kalaman tunzurawa kenan.
Yawwa, to ire-iren su ka san tun da dadewa shi muƙaddashin shugaban ƙasa ya faɗa cewa duk waɗanda suke irin waɗannan abubuwa za a zo a maida su kamar ƴan ƙungiyar ko Boko Haram irin su
masu da ƙayar baya ko
ƙayar baya. So ta haka ne su ma da suka ci gaba da surutan su da kuma waɗannan maganganun, shi yasa aka sa su sojojin Najeriya suka duba su ga cewa su ma sun fada wannan abin nan, kuma wannan ya an tabbatar da shi a kotu. Shi Attorney General ya je kotu ya kai abin nan akai kara akai, kuma an bashi dama cewa yayi haka, ta tabbata cewa ƴan kungiyar ta'adda ne.
To duk da yake da cewa ta tabbata cewa kungiyar ta'adda ce yanzu kungiyar IFAB, ba ka ganin dole sai an yi wani abu an ka karshen ta kamar gwamnatin baya lokacin da Boko Haram ta fito. Wato ba a maida hankali ba sosai an kawar da ita har ta zo ta fi ƙarfin gwamnati, to yanzu me za ku yi saboda duk da an haramta ta ci gaba da ayyukanta ne?
To ka san abubuwa na lokacin siyasa kamar kullum yana faɗa ba, akwai abin da ake ce ma a ƙa'idance ko rule of law. Abubuwa ba za a yi su haka a hukumance ba kawai, sai an bi ƙa'idojin da ya kamata. So muna kai kan ƙa'idoji kamar shi ka san an kai shi kotu an bashi me ake ce ma bail. So muna jiran kuma belin nan shi ma zai kare karshen ta kuma.
Wato shi shugaban kungiya kenan, Kano
kungiya ta kamin ma a zo ga su magoyan bayansa. amma kamar yadda nace duk kaidoji ne na lokacin siyasa abuwa dole a bi su kamar yadda ya kasance saboda kasan kowa yana da yancin yayin magana amma kuma yancin akwai inda ya tsaya yancin ka zai tsaya inda baka abin nan din wadansu ba so irin waɗannan abubuwan koyo shi ana duba su ta da fahimta da hikima a bi su a kaidance a kawo karshen su
to yanzu me ake ci game da Boko Haram ganin cewa dai mun san dai a baya kun ce mana kungiyar nan an kawo karshen ta kawai daidai kun ta ne ake son a share to sai gashi kamar ranar litinin ma an kai wani hari a jihar Borno inda aka kashe wasu mutane 15 ya ake ciki
abinda har yanzu mutane ba su gane ba mutanen nan fa da suna kame da jihohi ne har aka dawo suka koma local government har aka koma yanzu suna wani dan gefe kadan ne abu ne wanda ba za ka ce ɗaya rana ba mutanen cikin jama'a suke jama'a kullum muna bada abin nan din cewa in sun gani su ma su bada
to taimaka
wajen duba su abubuwa ba za a ce lokaci ɗaya ba ba kamar yaki bane ga niga ka wanda wannan ya kawo wannan hari wannan ya kawo hari an gama da wannan a'a zai dauki lokaci amma kaidance yanzu ba su iya hada karfi da karfe su zo su taso da kamar mota 20 30 ko 40 su zo su ce za su yi fada a'a suna kamar menene kwanta-kwanta ne wanda kuma ba abin da za a yi cewa nan take a za a iya kada ba saboda cikin jama'a suke amma kullun kana gani ba da dadewa ma ko kwanan nan su abin nan na sama an gano wadannan
sojojin sama
sun gano sansanin su sun je sun banka musu wuta haka za a kai cikin yadda Ubangiji ba da dadewa ba dai Allah da roƙon da kuma addu'ar ƴan Najeriya Allah zai kawo mu da ƙarshen su
madalla ministan tsaron Najeriya Mansur Dan Ali kenan tare da Sarfil Hashim Gumala suka kawo mana wannan hirar a yayin da Najeriya ke farfadowa daga kalubalolin tattalin arziki sai kuma ga yawan yajin aiki na ma'aikata da kasar ke fama da ita dalili kidan da abokiyar aikin mu Jumai Ali ta tuntube Malam Hafizu Ibrahim Hadimi a ofishin mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo akan wannan batun tattalin arziki da kuma yajin aikin
tattaunawa da yayin da ministoci game da batun tattalin arziki din nan tunda kwanaki ma an ce tattalin arzikin ya fara bunƙasa akwai wani muhimmin batu ne da aka tabo
dama kamar abubuwan tuttukan da aka tattaba shine kin san sanin kowa ne cewa tattalin arzikin mu ya fara bunƙasa an fita daga abin da batu da yake cewa recession kuma ana ci gaba da dorawa saboda wannan yana ɗaya daga cikin alƙawarrukan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da mataimakinsa suka ɗauka kan ganin an farfaɗo da tattalin arziki an ƙara bunƙasa shi tattalin arziki to wannan dama kamar haɗuwa ne a tattaba a ji ina aka tsaya ina za a ɗora ko me aka yi to shi ne dai wannan duk kusan duk sati akan yi wannan tattaunawa da ministoci
to
kan yana ciki a kowane sati
to ka san bayan da aka ce tattalin arzikin Najeriya din ne ya fara farfadowa sai kuma ake ta samun barazana yayin yaje-yajen aiki to wannan barazana da kamar su ma'aikatan kiwon lafiya suke da sauran barazanan kamar yanzu ma na baya-bayan nan an ce su ƴan NAFDAC su ne za su yaje aikin nan ba zai shafi wannan bunƙasa tattalin arzikin ba
sanin kowa ne wannan yana daga cikin matsalolin da wannan gwamnati ka gada kamar kin ga su malaman makaranta na jami'o'i wato ASU wanda su ne suke kokarin komawa yanzu abin da suke ta fama da shi wannan tun kusan shekarar 2013 suke ta fama to kusan wannan duk wannan yajin aiki da suke tasowa alƙawarika ne da gwamnatocin baya suka yi wanda ba su cika ba wanda ita wannan gwamnati ta zo ta gada kuma ke kokarin warware take garin ta warware shi kuma in Allah ya yarda zai ƙara taimakawa bayan an warware an ci gaba da zai ƙara taimakawa wurin farfaɗo da bunƙasar tattalin arziki tunda sanin kowa ne babu a cikin ma'aikatan gwamnatin tarayya wanda yake bin gwamnati bashi na albashi ko na haƙoƙinsu ana samun albashi ana samun haƙoƙi a lokacin da ya kamata lokacin da ya yi kuma sanin kowa ne cewa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya zo domin ma ya kara bangasa yana zuwa ya kira gwamnati aka ba su aron kuɗi tunda su jihohi 28 ana suna bin bashi ma'aikata na bin bashin albashi da ake ba. So an yi kokari duk yana ɗaya daga cikin kokarin da ake yi na reviving ɗin wato shi economy din.
To a saboda haka game da wannan barazanar yajin aiki din akwai wani mataki da gwamnati take son ta dauka ganin cewa ya kasu je yajin aikin nan kuma a samu koma baya ga ci gaban da aka samu?
Ai kamar a shi a minista na Lagos da sauran wanda suke da ruwa da tsaki a wannan shafi suna ta mitin sanin kowa ne yan satuttuka da su zoce kullum a cikin mitin suke na shawo kan wannan barazana ta yakin aiki don kar a tafi ba. In kuma wanda suka tafi an yi ƙoƙari sun dawo kamar asu wato ƙungiyoyin jami'an malaman makaranta sun kira sun ce a koma. Wanda a baya sai kika su wa'annan ƙungiyoyi na asu sun tafi wata shida wata bakwai har shekara an yi ana yakin aiki.
So
wannan yanzu an yi ƙoƙari kuma ana ƙoƙari yanzu cewa waɗanda za su tafi kar su tafi domin a gwamnati ana ta mitin wanda shi ministan Lagos yake jagoranta wannan mitin din. Ana nan ana ta kuma Allah ya yarda da yarda Allah ana fata ana sa rai a ba za su je wannan yakin aikin ba.
To asu din sun ce idan asu din ai sun ce a watan Oktoba idan gwamnati ba ta biya su bashin bayar da makudan kuɗi ne ba za su sake koma to akwai yiwuwar ita gwamnati za ta iya biyan bukatunsu a watan Oktoba din?
Ai Allah ya yarda ai gwamnati wannan gwamnatin ba za ta yi alkawarin abin da ta san ba za ta cika ba. Duk abin da suka ga an faɗa mata da izinin Allah mai yiwuwa ne. Ai gwamnatocin baya su suka yi ta alkawari ba sa cika har suka aka samu aka shiga cikin wannan yanayi da ake ciki. Tunda ba su ne alkawarikan da gwamnatocin baya suka ai da ba za a tarar da wannan abin ba. Su abin da ya shawo wannan matsala kenan shi ka aka zauna su ma aka ba su hujjoji kuma gwamnati ta yi kokari ta ce ga iya abin da za ta yi kuma da izinin Allah da dama a saka su karshen ba za a cika wannan alkawari da aka yi mishi.
Allah karimu gani arahimu sirai dare dan mashin yayi rana ya dan adam mai wuyan gane hali bil adam mai wuyan gane hali.
To malam Hafiz Ibrahim Hadimi a ofishin shugaban Najeriya Uyemi Osinbajo a hirarsa da Jummai Ali. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ƙarfe 11 kenan da minti 18 na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. A cikin shirin namu na wannan mako za ku ji cewa Amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jakadancin ta a ƙasar Cuba. Ba wasu alamun rashin lafiya marasa kan gado da jami'an diplomasiyyar take fama da su a cewar ta. Sannan za ku ji yadda kamfanonin inshora suke fafutukar ganin sun biya kwastomominsu kuɗaɗen inshora ga waɗanda bala'in guguwa ta shafa a birnin Houston da kuma jihar Florida. Sunana Mahmud Lalo. Da farkon farawa shirin namu zai taɓo batun hudar diplomasiyya ne inda sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yayin wata hira da yi da gidan talabijin din CBS a shirin su da ake kira Face the Nation da ake watsawa ranar Lahadi ya faɗa a farkon makon nan cewa Amurka na duba yiwuwar rufe ofishin jakadancin ta dake Cuba bayan da aka samu rahotannin da ke nuna cewa mai yiwuwa an kai hari akan lafiyar jami'an diplomasiyyar Amurka 21 inda ta kai ga suna ganin wasu alamun rashin lafiya da ba su gane irinta ba, waɗanda suka haɗa da zubewar gashi da matsanancin ciwon kai da jin ƙara a kunnensu kai hamma da matsalar mantuwa. Wasu a cewar rahotannin sun ce suna jin girgiza da ƙara mai ƙarfin gaske a kunnensu a wasu ɗakunan ofishin jakadancin, lamarin da ya sa masu bincike suke tunanin an kai harin nan ne da ake kira sonic attack, wato yin amfani da sauti wajen kai hari.
We have it under evaluation. It's a very serious issue.
Muna kan bincike. Wannan wata babbar matsala ce idan aka yi la'akari da irin illar da wasu suka samu. Yanzu haka mun kawo wasu daga cikin su zuwa nan gida. Ana duba su.
Torotanin dai sun ce jami'an diplomasiyyar ƙasar Canada da iyalansu ma sun fuskanci irin wannan matsala. Wannan al'amari ya faro ne tun daga ƙarshen shekarar da ta gabata, kuma korafi ne baya-bayan nan ya zo ne a watan Agusta. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ne ya maido da hudar diplomasiya da ƙasar ta Cuba shekaru biyu da suka gabata, matakin da ya sha suka daga wanda ya gaje shi, wato shugaba Donald Trump. Wannan al'amari dai ya je ga gaban majalisar dokokin Amurka, inda ranar Juma'a da ta gabata sanatoci biyar daga jam'iyyar Republican suka rubutawa sakatare talasin wasiƙa suna kiran da ya rufe ofishin jakadancin Amurka da ke Havana babban birnin Cuba, a kuma kori daukacin jami'an diplomasiyyarta daga Amurka. Bayan da hakan ke faruwa a can yankunan jihohin Texas da Florida, kamfanonin inshora sun fara karɓar bukatun neman biyan kudaden inshora da kwastomominsu suka gabatar saboda bala'in guguwa da ya shafe su. An yi kiyasin kudaden da kamfanonin na inshora za su biya ya kai biliyoyin daloli, lura da irin ɓannar da guguwar Harvey da ta'ama suka yi, inda suka yi kaca-kaca da yankunan. Sai dai ganin cewa akwai jan aiki wajen tantance gidajen jama'ar da guguwar ta shafa, hakan ya sa wani kamfani da ya kware wajen ɗaukan wutan garuruwa daga sararin samaniya da ake kira Airbus Aerial, ya yi tayin buɗe kofar ɗakin adana wutan sakauta domin taimakawa kamfanonin inshoran wajen tantance adadin gidajen da guguwar ta shafa. Jesse Coleman shine shugaban kamfanin na Airbus Aerial.
If the house isn't even there, the insurer already knows that even.
Koda za a ce gidan baya wurin, ba sai kamfanin inshorar ya aika da wani wakili ba. Saboda haka, kan mutane su nemi a biya su kudaden su, kamfanonin inshorar har sun kalli taswira ko kuma hotunan yankin ta yadda za su gane cewa akwai gidan da guguwar ta shafa. Sannan ba tare da ɓata lokaci ba, sai mutum ya ji saƙon shigar kuɗi a asusunsa, wato alert.
Christina Tomasetti, Darekta a ma'aikatar ƙirƙiro da fasaha ta USAA, ta ce biyan mutane kuɗaɗen diya cikin hanzari zai taimaka wajen ba su dama su gina gidajensu da sauri.
Yayin da ake samun ƙarin buƙatar neman kayan gyare-gyare, kayan za su iya yankewa a kasuwa, wanda hakan na nufin farashinsu zai tashi. Saboda haka, idan har za a bai wa mutane kuɗaɗensu da wuri domin su gyara gidajensu, farashin kayayyakin zai yi sauƙi da farko kafin kowa ya ɗunguma kansu, domin a wannan lokaci za su iya yin tsada sosai.
Masu haro da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako sai wani karo idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, musamman ma wakilinmu da ke mai wato Sula Mumuni Barma da kuma Zainab Babaji da ke Jos Jihar Plateau Nigeria, ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla a gaida Mahmud Lalo. Ana sauraron shirye-shirye ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga kuma wannan sako.
A shirin bayyana ra'ayinku ta waya, yau za ku iya kiran mu akan lambar waya 202-205-2655 ku bayyana ra'ayinku akan maudu'in da kuka zaba da kanku. To amma fa ra'ayin ya kasance mai amfani da ma'ana, kuma ba na cin mutunci ba. Sai a kasance tare da mu da ƙarfe 9:30 na dare a gogon Najeriya da Jamhuriyar Nijar.
Ko shakka babu haka batun yake. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo kaɗan daga cikin saƙonni da kuma saurarinmu kuka aiko mana.
Saƙonmu na farko a yau cewa muryar Amurka muna yi wa shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya fatan alkhairi akan wucewarsa ƙasar Burtaniya daga ƙasar Amurka wajen taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Allah ya ƙara wa shugaba Buhari lafiya, amin. Saƙo daga Ahmadu Abacha mace na Yobe. Sai kuma saƙonmu na gaba da ya fara da sallama ya ce muryar Amurka taimakon motocin yaƙi guda 200 da gwamnatin ƙasar Jordan ta baiwa Najeriya kyauta, hakan abin ayaba ne. Saƙo daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. muna kira ga kwamitin sauraron ƙorafe-ƙorafen jama'a kan zargin da ake yi wa sojojin Najeriya da keta haƙƙin bil'adama yayin da yake yaƙi da ƙungiyar Boko Haram, da ya tabbata ya gabatar da duk ƙorafe-ƙorafen da jama'a suka yi ga gwamnatin Najeriya domin hukunta duk wanda aka tabbatar da wannan zargi a kansa. Sako daga Shu'aibu Adam Bagoye, jihar Kano. Sai kuma sakonmu na gaba da ke cewa hakika mun ji daɗi mun kuma yi murna da sanarwar da kamfanin man fetur na Najeriya NNPC ya yi, na cewa an yi nisa wajen fara haƙo man fetur a jihar Sokoto. Allah ya sa ya zama alkhairi ga arewaci da ma Najeriya baki ɗaya. Sako daga Yakujin matar Ahmadu Abacha Macina Yobe. Shi ma sakonmu na gaba cewa muna jinjina wa gwamnatin tarayyar Najeriya bisa ga yadda take gudanar da aikin haƙar man fetur a jihar Sokoto, da fatan Allah ya sa wannan aikin haƙar ya kawo mana ƙarshen matsaloli da ma wahalhalun da muke fuskanta akan man fetur a arewacin Najeriya da ma Najeriyar baki ɗaya. Amin. Sako daga Malam Rilwana Sa'idu Gayar, jihar Zamfara, Najeriya. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ya fito daga Ado Salati Goma Goma ga Annabi Rajau da Bashir Kansila mai tukunya daren daji da Abubakar Sadiq Belal da Alhaji Garba mai ɗan kunnar Rajau, suka ce dan Allah murya Amurka ku faɗa wa gwamnatinmu na jihar Neja ya kamata ya cika alƙawarin da ya yi Warjawa na gyaran hanyar Rajau zuwa Kwantagura, in dai har yana son ya samu bakin yin Rajawa campaign a shekara ta 2019. Domin Hausawa sun ce dan tuwon gobe ake wanke tukunya. Sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau da ke cewa to shugabar gwamnatin Jamus, muna ta yi ki addu'a Allah ya saki samuwa a yini ganin yadda gwamnatin ki bata kyamar baki. Sako daga Baba Gana Alhaji Dabo Guri, jihar Yobe.
To ma dalla, yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku labarai ne, amma wannan karo a takaice.
Za a samar wa masu jinyar cutar kanjamau maganin cutar mai arha tare da tallafin kuɗi daga gidauniyar Bill Gates. Cibiyar yaƙi da cutar kanjamau ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce ta sanar da haka jiya, da cewa gidauniyar Bill Gates ta ba da tabbacin ɗaukar nauyin sarrafa wani adadin maganin, yayin da kamfanonin sarrafa magunguna kuma suka amince su ƙayyade kuɗin magani zuwa $75 kan kowane majinyaci a shekara. Ƙungiyoyi kuma za su iya samun wannan magani su saya shekara mai zuwa. An yi kiyasin cewa wannan haɗa-hannun zai rage kuɗin jinya cutar kanjamau da sama da $1,000,000 a cikin shekaru 6. Koriya ta Arewa ta bayyana cewa mai yiwuwa ne nan ba da dadewa ba ta yi gwajin wani makamin nuclear a tekun Pacific, bayan da shugaban kasar Kim Jong-un ya gargadi da cewa zai mayar da martani akan barazanar da shugaban Amurka da kuma sabbin takunkumin da aka kakaba masa. Bisa ga kamfanin dillancin labaran kasar, ministan harkokin kasashen ƙetare Ri Yong-ho ya shaida wa manema labarai cewa gwajin makamin mai da martani ne na ƙasarsa, sabili da barazanar da shugaba Donald Trump ya yi a jawabinsa na taron ƙolin Majalisar Ɗinkin Duniya farkon wannan makon, inda ya ce za a yi ragaraga da gwamnatin Koriya ta Arewa. 'Yan sandan ƙasar Thailand sun ce wani bom da aka tarwatsa a gefen hanya a yankin kudancin ƙasar ya kashe aƙalla sojoji 4. Hukumomi sun ce waɗansu sojoji da kuma farin kaya da dama sun ji rauni a fashewar da ta auku yau Juma'a a lardin Patani. Lardin da ke kan iyaka da galibi musulmi ne yana fama da tashin hankali, yayin da mayakan kabila Male suke yakar gwamnatin Thailand.
To duka kuma da haka ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima can da yamma za ku ji mu da sauran shirye-shiryen namu. Yanzu a madadin Grace Alihire Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin, sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Gresham, sai kuma injiniyanmu na wannan lokacin Patrick Deya Babaya kuma ƙeri ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai a huta lafiya. Yanzu kuma lokaci ne na 'yan yau da gobe.